sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Bamka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Talata 12 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Don Sarfilu, jami'ai a hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce niyyar hukumar ta binciken gano tushen cutar corona ba ta neman wanda za a dora wa laifi bace. Jami'an tsaron ciki da dogaran tsaron ƙasa sun yi alƙawarin ɗaukar ƙarin matakai don tabbatar da tsaro a ranar rantsar da Biden. Sannan majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan demokrat na ci gaba da shirin tsige shugaba Donald Trump yayin da gwamnatinsa ke kawowa ƙarshe.
Kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa ma'aikatan da ba na koyarwa ba a jami'o'in Najeriya sun fara yajin aikin gargadi na kwanaki 3 daga yau. Ko me yasa?
Abu na farko shine rashin tabbas da biyan albashi da ake na tsarin IFS din nan wanda yana da matsaloli kuma har yanzu ita gwamnati ta kasa gyara wannan matsalolin da ake biyan ma'aikata albashi.
Haka kuma za a ji cewa kwararan mazauna yankunan karkara zuwa birane na haifar da koma baya a fannin tsaro a Najeriya. Ko me ke haifar da hakan?
Babban matsala ita ce kamar neman da aka wuta. Wato yanzu matasan mu da suke karkara suna ganin ba za su iya noma ba don ayyukan noma aikin wahala ne. Wanda suke ganin an binne na ba su sha sun sha mai sun yi ja suna shan manja da sauransu.
Sai aka zuce da mu cikin shirin kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'ai a hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce niyyar hukumar ta binciken gano tushen cutar corona ba ta nemo wanda za a dora wa laifi bace a daidai lokacin da hukumar ke tura wata tawagar ƙasa da ƙasa zuwa China a wannan satin. Babban jami'in bangaren matakan gaggawa na hukumar ta WHO Mike Ryan ya gaya ma wani taron manema labarai a Geneva jiya Litini cewa anan mu kokari muke mu samu bayanan da za su cece mu nan gaba ba neman wasu da za a dora wa laifi muke yi ba. Idan akwai laifi a cewar Ryan muna iya dora ma canjin yanayi, muna iya dora laifin kan manufofin da aka aiwatar shekaru 30 da suka gabata kan abubuwa da dama kama daga faɗaɗa birane zuwa yin lahani ga kurmi. Jami'an tsaron ciki da dogaran tsaron ƙasa sun yi alƙawarin ɗaukar ƙarin matakai don tabbatar da tsaro yayin rantsar da zababben shugaba Joe Biden a daidai lokacin da magajiyar garin birnin Washington DC ke kira ga jama'a da su zauna gida a ranar bikin. Ƙasa da mako guda bayan da wasu mafusatan magoya bayan shugaba Donald Trump suka ci ƙarfin matakan tsaro a gidan majalisar ƙasa ta Capitol a daidai lokacin da majalisar ke shirin tabbatar da zaben Biden. Hukumar ta 'yan sandan ciki ta sanar jiya Litini cewa za ta fara ayyukan tabbatar da tsaro na musamman tun daga gobe 13 ga wata sabanin yadda akan yi ranar 19 ga wata. Hukumar dogaran tsaron ƙasa ta tabbatar jiya Litini cewa za ta tura jami'an tsaro wajen 15,000 don tabbatar da tsaro a ranar kaddamar da shugaban, wanda hakan ƙari ne sosai idan aka kwatanta da 8,000 da aka tura a shekara ta 2016. Majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan demokrat jiya Litini ta ci gaba da shirin tsige shugaba Donald Trump yayin da gwamnatinsa ke kawowa ƙarshe. Tana mai zarginsa da ingiza tawaye wanda ya yi sanadin afkawa ginin majalisar dokokin ƙasa da mafusatan magoya bayansa da ke kin amincewa da kayar da shi a zaɓe suka yi. Duk da yake wa'adin shekaru 4 na shugaba Trump zai ƙare ne da yammacin ranar 20 ga watan Janairu, takardar shirin tsige shin mai shafuka 4 na cewa Trump ya nuna zai ci gaba da zama mai haɗari ga tsaron ƙasa, demokaradiyya da kuma kundin tsarin mulki muddin aka bar shi ci gaba da mulki, kuma ya nuna halayen da ba su dace da shugabanci da kuma tsarin doka ba. Majalisar wadda ke da ɗan rinjayen 'yan demokrat na iya kada ƙuri'a cikin kwana guda ko biyu kan batun na tsige shugaban ƙasa. 'Yan demokrat wajen 218 sun rattaba hannu kan batun tsige shugaban ƙasar, wanda hakan ya ba su rinjaye a majalisar wakilai mai mambobi 435 ko da ma ba tare da ƙuri'ar wani ɗan Republican ba.
In an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da labarai. Kafin nan a Najeriya kungiyar ma'aikatan da ba na koyarwa ba a jami'o'in kasar wacce aka fi sani da NASU sun fara yajin aikin gargadi na kwanaki 3 daga yau Talata domin su jawo gwamnati kunne akan tawayewai bukatun su guda 8 ko tsunduma yajin aikin na sai ba ta gani kamar yadda za a ji a wannan rahoton na wakilin Madina Dauda.
Kungiyar ma'aikatan jami'o'i tare da haɗin gwiwa da wasu kungiyoyi guda biyu da na manyan ma'aikatan su Sanu da kuma na ma'aikatan da ba na ilimi ba Jack sun dauki wannan mataki ne don nuna rashin gamsuwar su da wasu abubuwa guda 8 kamar yadda shugaban kungiyar nasu ta jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudil dake jihar Kano Nura Muhammad ya zayyana.
Tana jijiyar da aka yi 2009 lokacin marigayi shugaban Adua gwamnati ta kasa cika su. Abu na farko shine rashin tabbas da biyan albashi da ake na tsarin IFS na wanda yana da matsaloli kuma har yanzu ita gwamnati ta kasa gyara wannan matsalolin da ake biyan ma'aikata albashi. Na biyu rashin biyan wani allowance da ake biyan ma'aikata musamman wanda suke mataki na 13 zuwa sama. Na uku akwai rashin biyan arrears na minimum wage wanda gwamnatin tarayya ta fara aiwatarwa a cikin April na 2019 wanda har yanzu ba a biya arrears ga ma'aikatan jami'o'in ba. Na uku akwai tsaiko da ake samu na ci gaba da tattaunawa na wani yarjejeniya a sabunta ta. Na biyar shine akwai rashin biyan haƙƙoƙin ma'aikata da suka bar aiki. Abu na shida shine akwai mukamai da ya kamata a jami'o'i a ce ma'aikata wanda ba suke koyarwa su suke kula da wannan mukaman to malamai masu koyarwa sun kwace wannan mukaman. Abu na bakwai shine jami'o'i na jihohi an ba su ba'a bada kuɗin gudanar da su sosai. Sai abu na takwas shine a ƙa'idar kowace jami'a duk bayan shekara 5 gwamnati za ta tura abin da ake kira compensation panel to kusan sama da shekaru 10 har yanzu gwamnati ba ta kafa wannan compensation panel da za su zaga jami'o'i su gumi ake aiwatarwa ba. To wannan su ne yan korafe-korafen da mu kungiyoyinmu suke da shi akan gwamnati.
Nura Muhammad ya ce gwamnati tana fifita kungiyar malaman jami'o'i akan ma'aikatan jami'o'in saboda haka suna neman a daidaita sahu. Shi kuwa malami a bangaren koyar da ilimi a jami'ar Abuja Dr. Usman Abdullahi Manu zanga-zangar jan kunnen nan na kwana 3 lallai zai taɓa ayyukan jami'o'in.
Yajin aikin nan ya kasance barazana ma ma'aikatar ilimi a Najeriya. Bana goyon bayan wannan yajin aiki kuma idan an yi zai iya shafan abubuwa harkoki na makaranta saboda a ta albashi da ake biya su ne masu biya. So kin ga dole ya shafe mu. Idan misali abin ya yi tsaye kin ga za mu yi ta aiki babu albashi. Akwai abubuwa da dama da za su iya shafar jami'ar.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan wa'adin kwanaki 3 da kungiyoyin suka bayar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka garin birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labarai.
To Sarfilu, kafar sada zumuntar nan ta fala ta maka kamfanin Amazon a kotu saboda fitar da ita daga ma'adanar bayanai ta saba mallakar Amazon da aka yi. Kafar ta fala wadda ta bayyana fitar da ita da aka yi daga saba din Amazon a matsayin kokarin gurgunta ta, ta ce kamfanin na Amazon ya aikata laifin murƙushe gasar kasuwanci, saba yarjejeniyar kasuwanci da kuma yin shishigi a harkar fala din da masu amfani da ita. Musamman inji kafar ta fala, kamfanin Amazon ya saba ka'ida ta wajen kin ba ta wa'adin kwanaki 30 kamun fitar da ita daga saba dinsa. Karar ta buƙaci kotun tarayya da ta taka birki ma kamfanin na Amazon. Idan ba a dakatar da Amazon ba, kafar fala ta gama yawo kenan saboda babu yadda za ta koma kan yanar gizo, a cewar karar. Ta ƙara da cewa ko da jinkirin kwana guda aka yi, hakan na iya gurgunta kafar fala saboda shugaba Trump da sauran jama'a za su koma wasu kafafan. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana shirin ayyana 'yan tawayen hutsi masu samun goyon bayan Iran a matsayin 'yan ta'adda, matakin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke gargaɗin cewa na iya haifar da sakamako mai tsanani a siyasance da kuma ta fuskar al'amuran jinƙai. Dama an yi ta hasashen cewa wannan na iya faruwa a wannan lokaci da gwamnatin Trump ke shudewa yayin da take ƙara matsa lamba ma Iran. Wannan ayyanawar za ta fara aiki ne ranar 19 ga watan nan na Janairu, wato kwana guda gabanin kaddamar da zababban shugaba Joe Biden. A wata takardar bayani ta yammacin ranar Lahadi, Pompeo ya ce manufar ayyana 'yan tawayen hudi masu samun goyon bayan Iran a matsayin 'yan ta'adda ita ce a iya ladabtar da su game da aika-aikar da suka hada da hare-haren da akan ƙetare kan iyaka a kai kan farar hula, madafun harkokin rayuwa da kuma jiragen ruwa. A ƙarshe, gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump jiya Litinin ta sake ayyana ƙasar Cuba a matsayin mai ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Ana saura kwana tara kawai shugaba Trump ya sauka daga karagar mulki. Wannan matakin ya janyo ƙaƙaba ma Cuba takunkumi jim kaɗan gabanin hawar Joe Biden karagar mulki, wanda hakan zai sa duk wani yunkuri da Biden zai yi na maido da ɗasawa da Cuba irin ta zamanin Obama ya kasance da wahala.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Kwararren mazauna yankunan karkara zuwa birane, lamari ne da masana ke ganin ka iya mayar da hannun agogo baya da kokarin shawo kan matsalar rashin tsaro da karancin abinci. Muhammad Nasir na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Yankunan karkara su ne sahun gaba wajen noma abinci wanda jama'ar yankunan za su ci da kuma fitarwa birane har a samu wadata kasa da abinci. Sai dai saboda wasu dalilai da suka hada da rashin isassun abubuwan more rayuwa da kuma neman kyakkyawan rayuwa kan sa mazauna yankunan na karkara yin kaura zuwa birane, abinda ke kawo kuma baya ga noman kuma wasu na ganin cewa yana barazana ga harkar tsaro. Abubakar Mailato shine shugaban kungiyar matasa mai rajin wanzar da zaman lafiya da kawo sulhu a cikin al'umma, wadda ta gudanar da wani taro na jan hankali akan illolin kwararar mazauna yankunan karkara zuwa birane.
Babban matsala ita ce kamar neman da aka wuta, wadda yawanci yanzu matasan da suke karkara suna ganin ba za su iya noma ba, ai noma aikin wahala ne, za ka bari su je birni domin su nemi rayuwa, wanda suke ganin in birni na ba su sha su sha mai, suna sun yi ja suna shan man ja da sauransu, don haka su ma ba su su kwaikwaya. Kaga in yana noma za ka ga ba akwai damuwa, amma yanzu ya ga mutum ya zo birni ya kama gidan haya yana da mata biyu yana da iya goma ko amma kuma bai da wata takamaiman sana'ar da ya kamata a ce yana yi.
Comrade Ahmad Sarki matashi ne a Sokoto wanda ke ganin lokaci yayi da ya kamata matasa su ƙara zada dantse wajen ba da tasu gudunmuwa ga warware matsalar rashin tsaro a Najeriya.
Duk wani matashi mai kishin ƙasa tai da jiha tai ya kamata ya shigo cikin wannan harka wanda take maganar security. So ya za a yi a inganta ainihin security da kuma magance ainihin matsalan bandits da muke fama da ita.
Masana halarar ɗan adam kuma Professor Tukur Muhammad Baba na ganin cewa ko bayan neman abubuwan more rayuwa rashin tsaro ma ya taimaka gaya ga kwararren mazauna yankunan karkara zuwa birane.
Akwai wurare da yawa da ya kasance mutanen karkara suke gudu cikin dare su dawo birni su kwana da swahe su koma su yi ayyukan da za su yi da daddare su dawo. So kaga shi wannan kansa wannan abin yana nuna tabarbarewan sha'adin tsaro ne a cikin kasan gaba daya. Wannan tururuwa da ake zuwa garin zai kawo abu kuma daban. Irin waɗannan abubuwa suna iya kuma kawo tabarbarewan irin 'yan ƙananan rashin tsaro da sace-sace da sauransu. Ba mu sani ba, amma lalle gaskiya yana iya sa mutane cikin wani halin kakanika da zai sa kuma su yi wani abu da ba su taɓa yin tsammani za su yi ba.
To ko menene mafita ga wannan matsalar?
Mafita shi ne a gwamnati ta fito da tsari na magance abubuwan da ke sa mutane su gudu hijira zuwa cikin gari. Akwai wasu abubuwa da ya kamata a bar wa al'umma su yi da kansu don tsaren kansu, ba sai sun jira 'yan sandan nan ba, ba sai sun jira jami'an tsaro ba, don ba mu da su isassu, ba su da kayan aiki isassu, kuma a gaskiya zahiri ba su iya aikin nan. Abubuwan nan sai dala tabarbarewa yake, har yaushe za mu yi tsammani abubuwa za su canza tunda babu alaman an samu bakin zaren wannan abin da masifa da ke damun mutane.
Da yake hukumomi na faɗi tashi wajen shawo kan matsalar rashin tsaro a Najeriya, yin amfani da shawarwarin masana kan iya taimakawa ga samun biyan wannan buƙatar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gai da Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Inda mai girma shugaba Buhari ya hau mulki nawa ake sai da masara, nawa ake sai da buhun shinkafa. Batun tsaro da yake magana a lokacinmu, lokacin mulkin jam'iyyar PDP, Katsina dai tana zare. Jarabawar wasu Buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka ya zo ya same ta bayan da ya wuce gawar jiwa. Tattalin arziki ya kasa lokacin kuma, kafin zo ta Trump ta miƙe.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadarmu da ku a wani sabon shiri na tsakamawa. Muna fatan kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. To yau zamu kawo muku kashi na biyu na muhawara da Ibrahim Abdul Aziz wake da muna yola ya shirya mana kan batun alƙawarin da shugaba Muhammadu Buhari yayi da kuma ko an samu an cika su kamar yadda aka yi alƙawarin za a cika su din. A cikin wannan shiri ne din zamu duba dalilan ko kuma wasu daga cikin dalilan da yasa har yanzu yakin Boko Haram yake ci yakin cewa da alƙawarin da shi Buhari ya yi na ganin bayan wannan matsala. Sannan kuma Buhari ya alƙawarin yakar cin hanci da rashawa, shin ya ci wannan yaƙi din? Kuma shin mutanen Borno suna amfana ta wasu hanya daga wannan yaƙin na Boko Haram? Abin da ya sa yake karewa kenan. Ba da ba haka za mu duba ko Buhari zai iya kammala wannan yaƙi cikin nasara kafin ya sauka daga mulki. To ba ta da bata lokaci ba ga Ibrahim.
A bayan sa'a ta shau kaji abin da ya faɗa, amma a matsayinku ko a zamaninku lokacin da gwamnatinku take mulki na Gane ta PDP an ɗauki lokaci ai wannan matsala na Boko Haram an yaƙi cinyewa har zuwa lokacin da karɓa ku a naku, me kuke yasa ku gani yau fiye da shekaru 12 an kasa kawo ƙarshen wannan matsala na Boko Haram ne?
To matsayin
ra'ayi ta kuma komai tunda ya fara karyatawa. A'a, wai ba ma so mu koma baya, kai mu koma baya, ka faɗa ne da
Mertani. Ya cewa a lokacin da mai girma shugaba Buhari ya hau mulki nawa ake sai da masara, nawa ake sai da buhun shinkafa.
Za mu zo kan wannan, muna batun maganin tsaro da kamun koma baya. Eti shehu. Za mu zo kan wannan batun.
Batun tsaro da yake magana a lokacinmu, lokacin mulkin jam'iyyar PDP, Katsina dai tana zare. Amma yanzu duk da cewa ɗan Katsina ne yake mulkin shugaban ƙasa, kuma ɗan Katsina ne gwamnan Katsina, kawun shugaban ƙasa kanshi an sace shi. Yaya kuma talaka? Kawun shugaban ƙasa in dai har za a iya sace shi, gwamnatin tarayya ta biya kuɗi a fid da shi, wasu kuma an sace su, an biya kuɗi, an karɓo su. Amma a lokacin da PDP take mulki haka bai faru ba.
Bari mu dawo, muna da batun maganin tsaron nan. Dr. Umar Duhu, kamar yadda kuka alƙawari kan cewa za ku magance tsaro, wani batu da ake da ya shafi wannan tsaro shi ne na batun maganin kan cewa shiru da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na duk da shawari da kuma kira da su 'yan majalisar ƙasa da na dattawa da sauransu da suka yi na wakilai kan cewa a canja shugabannin hafsoshin tsaro. Amma abin yaƙi wasu na gani kamar kan cewa wannan na ɗaya daga cikin matsalar da ya sa ma a kasa kawo matsalar tsaron ƙarshe.
Ni abin da nake son faɗa kan maganar tsaron nan, mutane ya kamata su san cewa fa maganar da jami'ar APC ta yi kafin ta samu mulki 2014-15, mutanen Najeriya kamata su san cewa idan kana waje ba ka shigo gida ba za ka san damuwar shigo gida ba. Kullum ko ana wasan kwastam ba, idan ma wanda suke kallon kwallo a gimiti talabijin da kuma wanda suke fili sun fi wanda suke cikin wasan ma iya wasa gaba daya. Jarabawar wasu Buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka ya zo ya same ta bayan da ya wuce gawar jiwa. Tattalin arziki ta yi kasa lokacin kuma kafin zo ta Trump ta miƙe. Saboda haka wanda nake so da mutane, tsaron kasa fa ko kuma tsaron jiha ko tsaron angwani ba na mu shugaba ɗaya ba ne, na duk kowa da kowa ne. Yau kowa ya kawo shawarwar da yake da kyau, dole jam'iyyar shugaba Buhari zai amfani da ita.
Eh, wai batun da ake shi ne jam'iyyar ku. Dr. Umar Duhu, kan mu koma baya.
Shi ne yake zuwa ibada a Saudiya. Kayan abinci da masarufi ba su sace a Saudiya ba ne?
Ina zuwa, ba mu zo wannan ba.
A dinga tafiya da lokaci. Lokaci din nan shi ke canza abubuwan da yake faruwa a ƙasa da duniya gaba ɗaya.
To, Dr. Duhu, ba mu zo wannan ba.
Ana samun ruwan nan ma tana yawanta fiye da yadda take yanzu, amma yanzu ruwan ta ɗan ragu sai wanda za ta zo ko da ƙarfi ta yi ɓarna ta yi bala'i. Da ba a samu wannan bala'i.
To, Dr. Duhu, ba mu zo wannan ba, mun haizu dai muna batun maganar tsaro, kai ku kai mu can za mu zo. Batun da muke shi ne na batun misali, jam'iyyar ku take mulki a Najeriya ta APC, 'yan majalisar wakilai da ta ita take da rinjaye, amma suka ba sharin kanciya ya kamata a sauya shugabannin hukumomin tsaron nan sai aka taki wasu daga kaman kanciya wannan ɗaya daga cikin matsalar da ta kawo ita jam'iyyar samun rashin samun nasara kan matsalar tsaro.
To ka gani shugaba kullun shi yake da wayanda yake aiki da su wanda kuma yarda za su yi masa ayyukan nan. Walau ya fi amincewa da wayannan mutanen, walau ya gaja wayannan mutane za su biya masa bukatunsa a lokacin da ya kamata ya sha karfin wannan yaki da ta'addanci, wallahi shi yafi sani. Amma mu addu'a mu shine mu ba shugabanni goyon baya su a sha kan wannan tsaron. Amma ni tunana shine duk lokacin da mutum aikinsa ya gaza ya kamata a sake mu a canja shi. Ina cikin ra'ayin wanda yake kira a kan cewa a sake wannan shugabannin tsaron Najeriya nan, a kawo masu jini a jiki wanda za su yi wannan aikin, kuma a sha kan wannan fadan da ake abu da ta'addanci da kuma yaki da masu sace mutane da sauran. Saboda ni ina bai shawarar cewa inda hali shugaban ya ji koke-koke mutane ya sauke wannan shugabannin tsaro na Najeriya gaba daya. A kawo sabbi domin mai ka duba
a baka sai lalle ba kenan
aikin soja yana so ne a ce ya zama shugabannin sojoji ko shugabannin sojojin sama ko na kasa ko ruwa, amma ya kusan shekara biyar da sauran suna sama suna kan mulki, to ya sa wani suna da cin farko yin ritaya ba samu sun kai wannan makamin ba.
Saboda ka duhu za mu dawo
aiki ya kamata a raba mata, amma kuma a sauye su duk a kawo wadda su mana wannan aikin mu ji ma mutane Najeriya kasa kuma da aka canja aka ce. Motar ka ta ta yi a kullum ka ɗayin jin kwan baka canza ran da ka sa sabu za ka yin jin mata miki su saboda haka kira
na amma duhu
a sauye su
duhu
a wasa biyu da za su wani aikin a karfa da wannan fada da yan ta'adda.
To ba da za mu dawo gare ka, amma wani zai tare ka mankan cewa watakila ita jam'iyyar ta ku bata da ta cewa ne akan yadda ake shugabancin kasar. Barin kuma ga shi Barisa Eti Shehu, ku a matsayin ku ne a daya ku gani batun kiran da aka nikan cewa a sauya shugabannin hukumomin tsaro.
Alhamdulillah ni dai kaman shi Dr. Duru ya so sani inda nake so wanda kuma ina so mar matashiya ne akan abin da ya kula. Ya tabbatar wa duniya cewa shi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ba abin da al'umma suke so ya ce ba. Tunda dai jami'an tsaron da shi Duru ya ce shugaban kasa ya fi yarda da waɗanda yake ga su za su mar aiki, Allah ya nuna gazawansu. Al'umma kuma gaba ɗaya sun yarda sun gaza, har ma 'yan majalisu na tarayya sun yarda sun gaza sun wasu ne a canza su ya fiye canza su. Menene irin rashin canja sunan shi da ake yi ne ko kuma dai akwai wani manufa ne dama na wannan ta'addanci? Allah ya sa daga bakin shi maganan ya fito kuma shi ɗan jam'iyyar APC ne, mu yayin jam'iyyar PDP kanmu yana ɗaure. Mutane ne an ce su ne jami'an tsaro wanda kuma mun sani gwamnatin nan ba dukiyar da bata kashe ba a ta fannin tsaro, amma kullum abin tabarbarewa yake wanda har ma ya kai muna ganin koke-koken wasu ƙananan sojoji kan cewa ana kai su daji zubar da su ba a ba su alawa, an raba su da iyayensu, an raba su da iyalansu, haƙƙin su ba da ya dace a ba su ba a ba su kai. Hatta ma akwai lokacin da na gani ana nunawa a bidiyo wanda kuma ana kyautata batun a cikin masu sauraron.
Wannan zargi ne, amma ya kake gani kamar kan cewa domin ana zargin kan cewa watakila makoci hanci da rashin shi sabon yake ce yake cinyewa.
To ai babban katin girma General Buhari wanda kuma ko ai san shi da shi shine ya yaki da cin hanci da rashawa, wanda in har kuma matsalan cin hanci da rashawan ne ya sa abin rikici ya ci cinyewa, talaka sun ga lallai a ce dama an buye ne da sunan yaki da cin hanci da rashawa domin a samu wannan jagorancin al'umma.
To ba da wato bari mu je ga shi a ɗan APC. A'a kai magana kai magana sosai
ko ki kaman a wannan
gaban. To yau to me zaka ce kan abun da Eti Shehu ya faɗa?
Magana zargi ne a daina amfani da magana zargi ne a ɗauka ya zama shi ne magana da wanda za a yi amfani da ita. Zargi ne kullum ba handa shi ai loya ne ya san menene ake nufi da zargi. Ya yaki wannan abun ba da wasa ba. Magana ce ya ce da cewa abu ne wanda ya kaji duk ba wa a Najeriya kadai ba a duniya gaba daya.
To bada ma Dr. Duhu. Dr. Duhu.
Da aka samu hadin kai ne daga ma'aikata.
To Dr. Duhu.
Ma'aikata nan su ya ake da baki da su ake cin mai zumanin kasa da kuma jihohi. To da haka ni ba na cin komai. Fata na shi ne wanda ba ka kawo shi da fata kwarar shi da cewa shi wannan ya gashi ya saci kudi sanan Muhammad Buhari ba zai bar shi ba. Mu yi zargi da ake nan kada su kawo shi da. Ko kawo shi da ni din nan zan sha gaba. Mu je mu kai inda za a kai wajen kuliya a tabbatar cewa an hukunta wannan mutane.
To Dr. Du.
Da ko shi da Muhammad Buhari ya yi wata magana. Da kai magana akan dan takarar gwamnatin jihar Edo. Me ya faɗa? Yace su kuma FDP ku je ku cire sadike na gwamnoni ku guda biyu. Ko da ka wannan duka guda ke ce in ba ran da ko ta daure ka ba to dole mutane kamar da aka fara dokar Najeriya sai ran da aka daure kan ba haka ba dole ne ka kura sai ran da kuliya ta bada jawab ta.
To Dr. Du.
Da yayin magana akan da ke zargin ka.
To Dr. Du. Dr. Du. Ina kai ka. Dr. Du.
Muna kan kokari kuma magana da na faɗa akan zaman tsaron nan.
A'a kada mu
ko na ce wai shugaban kasa bai sa abin da yake ba. A'a yau idan ana yaki ma ya nuna cewa ba a canza shugabannin rundunonin sojoji da sauransu saboda haka yanzu mun samu kanmu a cika mai wuya ne wanda dole ne ko a yakura ya canza su kuma ya aiki da su ce fi sani inda wannan take yawa ɗauki a Najeriya kan take nan.
Saurare ne
talakawa
to naji
mu dogi da in Najeriya da sauransu a yi abin da ya kamata dun a yi zama tare amma magana ta kai amfani da ra'ayin yan talakawa to wannan kuma ba daidai ba ne duk shugaban kasa da Muhammadu Buhari bai damu da wani mai. Mai hannu da shuri ba ya fi damuwa da talaka da yake kasa dun talaka ya samu abin da zai ci ya samu kuma ya amfani abin da zai walwala da shi shi ya tabbata cewa shi din nan shi ma ba bar shi a baya ba.
To a gaishe ku malamai to na za mu tsaya sai Allah ya kai mu mako na gaba mu dawo mu ci gaba da shirin da kuma saurarin wannan muhawara din da a cikin muhawara ta mako mai zuwa za mu ji wasu daga cikin zarge-zargen da ake wasu daga cikin ministocin shi Buhari game da cin hanci da rashawa sannan kuma za mu ga ko Buhari zai iya kammala wannan yaki na Boko Haram kafin shekarar 2023 lokacin da za a zo ƙarshen wa'adinsa na yanzu. To a madadin shi Ibrahim Abdulaziz da baƙin nasa da kuma Garas Alheri Abdu da ta shirya mana ta haɗa mana wannan shiri ne Ali Mustapha Sokoto daga nan Washington DC nake muku bankwana a huta lafiya.
Madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaici.
Jami'ai a hukumar lafiya ta duniya da WHO sun ce niyyar hukumar ta binciken gano tushen cutar corona ba ta nemo wanda za a dora laifi bace a daidai lokacin da hukumar ke tura wata tawagar ƙasa da ƙasa zuwa China a wannan satin. Jami'an tsaron ciki da dogarawan tsaron ƙasa sun yi alƙawarin ɗaukar ƙarin matakai don tabbatar da tsaro yayin rantsar da zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden a daidai lokacin da magajiyar garin birnin Washington DC ke kira ga jama'a da su zauna gida a ranar bikin. Majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan damakarar jiya Litini ta ci gaba da shirin tsige shugaba Donald Trump yayin da gwamnatinsa ke kawowa ƙarshe. Tana mai zarginsa da ingiza tawaye wanda ya yi sanadin afkawa ginin majalisar dokokin ƙasa da mafusatan magoya bayansa da ke ƙin amincewa da kayar da shi a zaɓe suka yi.
Masu sauraro, a nan muke a ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku jo su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya. Kafin mu sallama, muna ta Honorable Salisu Abdullahi Masjid Gumel murna aurar da Esa Shafa'atu Salisu Mazbi da angwanta Malam Ishaq wanda za a yi rana Asabar da ƙarfe 2:30 na yamma a masallacin Umar bin Khattab da ke garin Gumel. Allah ya ba da sa'a da zuriya ɗayyiba. Haka kuma muna ta mai sauraron mu a koda yaushe tukur haraka tsohon garin Rajau murna samun ƙaruwa ɗaya mace. Allah Ubangiji ya sa mai taimakon iyaye ci da kuma al'umma. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma ci Bahiru Gido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa salamu alaikum.